ya ce ya yi imanin rigakafin da ake da su yanzu da kuma ƙarin waɗanda ake shirin kaiwa kasuwa nan ba da daɗewa ba. Game da kiyaye matakan sanya takunkumin rufe hanci da baki da kuma yin nesa-nesa da juna, hakan zai sa Amurka ta kasance a yanayi mai kyau. A yanzu dai ko kaɗan Amurka ba ta kusa da inda za a ce tana yanayi mai kyau, yayin da ƙasar ke da kusan adadin mutum miliyan 24 da suka kamu da cutar. Amurka ce ta fi sauran ƙasashe yawan waɗanda suka kamu da cutar COVID-19. Raba rigakafin ya fuskanci matsala inda mutane kaɗan ne aka yi wa allurar a ƙarshen shekarar da ta gabata, ba kamar yadda gwamnatin Trump ta yi hasashe ba.
Anjima kaɗan Maryam Dauda za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Shugabannin addini da na al'umma sun haɗa akan buƙatar canja mummunar fahimta da wasu masu kishin Islama ke amfani da ita wajen aikata ayyukan ta'addanci da sunan musulunci. Malaman dai sun nuna damuwa kan yadda waɗannan matsaloli ke yawaita a duniya, abinda ke illa ga wanzuwar zaman lafiya. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Musulunci addini ne na zaman lafiya, sai dai wasu musulmi suna labawa ga addinin, suna aikata munanan ayyuka ta yarda har waɗanda ba su fahimci addinin ba ke kallon sa zama addinin ta'addanci. Waɗanda ke aikata waɗannan ayyukan a cewar malaman musulunci suna yi ne watakila bisa ga bahaguwar fahimta da suka yi wa addinin. Shugaban kungiyar Izala na ƙasa a Najeriya, Sheikh Malalau, ya ce irin waɗannan mutanen ba waɗanda za a iya yaƙa ba ne da makami.
Waɗanda suke wannan ayyuka ba wakilai ba ne na musulunci, abinda suke kuma ba musulunci ba ne. Wanda ya ɗauka ilimi ne to yi ƙoƙari ka ajiye shi a tebur har ya zama toka canja mishi tunaninsa. Ayoyi da hadisai da yake juyawa a nuna mishi ya juya ayoyi da hadisai, wannan kuma aikin maluma ne. Don haka shugabannin su ba maluma goyon baya ci gaba da karantarwa da nuna yadda aqida musulunci yake, sannan a yi adalci. Babban abin da ke damu mu shine an samu ƴan ta'adda da wasu waɗanda sun yi ba daidai ba, sai a zura ido ba a yin hukunci. Idan ana yin hukunci zai sa wanda yake gani shi ma ya ji tsoro gobe kada aikata.
Domin aza musulmi bisa kyakkyawar turba ta fahimtar littafin magabata da kuma nisantar gurɓatattar fahimta, shugaban majalisar koli akan harkokin addinin musulunci a Najeriya mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'adu Abubakar ya ce majalisarsa ta ɗauki nauyin fassara wasu littafai na magabata da kuma yaɗa su a cikin al'umma.
Dabana sun kai America, ba suna wurare da yawa daban-daban. Amma kamar da suka faɗa a karantar da su.
Waɗannan batutuwan suna zuwa ne lokacin da wani malamin addinin musulunci a Sokoto, Dr. Jabir Sani Mai Hulla, ya wallafa littafai guda uku. Ɗaya daga cikinsu yana tsokaci akan bahaguwar fahimta da masu ikirarin kaddamar da jihadi akan musulmi suka yi wa rubuce-rubucen Sheikh Malami Ibn Taymiyya.
Idan na karanta littafan masu ikirarin jihadi ko na saurare su, suna karantuwa da hujja. Su kuma malaman da ke korewa ba wata hujja, kawai sai da ce ƙarya ake masa. Sai kuma na yi bincike na tattara duk maganar da Ibn Taymiyya ya yi game da jihadi. Na koma zuwa ga masu ikirarin jihadi su ma na diba maganar su, sai daga baya sai na gane bambanci tsakanin yadda suke kawo maganganun shi da kuma yadda maganganun shi suke na asali.
To kowane tasiri wannan littafi da ma makamantansa kan iya yi a wannan lokaci da duniya ke fama da matsalar ƙungiyoyi masu kishin Islama? Dr. Bashir Aliyu Umar babban limami ne a masallacin Al-Furqan da ke jihar Kano.
Zai taimaka musu ta wato abinda ake cema rehabilitation, a dawo da waɗanda suka tasirantu da wannan fikirar, a dawo da su zuwa ga ingantacciyar fahimta. Tunda ita mushkilan irin wannan na waɗanda suka ɗauki makami ba kawai za a yi amfani da ƙarfin soja bane wajen maganinta, dole sai an yi amfani na saita fahimta. To da yake yawa-yawan abubuwan da suke sun gina su ne akan karkatattar fahimta.
Watakila idan mahukunta suka gwada waɗannan shawarwarin da malamai suka bayar, a iya samun sauƙin matsalolin rashin tsaro da suka dabaibaye Najeriya da ma wasu ƙasashen duniya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Daga yadda Muhammad Nasir, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Maryam Dauda da labaran duniya kashi na biyu.
‘Yan sandan Guatemala da sojoji sun yi amfani da barkonan tsohuwa da sanduna don fatattakar baƙi masu ƙaura kusan 100 ‘yan Honduras a lokacin da suka yi ƙoƙarin ƙetare wani wuri da aka toshe a bakin iyakar Honduras da Guatemala a jiya Lahadi. Da yawa daga cikin baƙin sun samu raunuka daga dukan sanduna bayan da suka yi arangama da dakarun Guatemala. Bakin masu ƙaura kusan su 2000 'yan Honduras sun ja barki ne a daren ranar Asabar a wurin da aka toshe akan wata babbar hanya ta zuwa Chiquimula a kusa da ƙauyen Vado Hondo. Galiban su sun tsaya wurin har zuwa safiyar jiya Lahadi a lokacin da aka fara faɗan tsakanin gungun bakin da 'yan sanda. Babu dai ɗaya daga cikin bakin da ya tsallake shingen. Sojojin Pakistan sun ce dakarun kasar sun kaddamar da wani farmaki akan wasu mayaka a arewa maso yammacin yankin kasar har suka kashe mayakan biyu suka kuma kama wani. Hukumomi sun ce ana kyautata zato mayakan na da hannu a wani hari da aka kai kan jami'an tsaro a yankin a watan Oktoba da ya gabata inda aka kashe sojoji 6. Sojojin sun ce an iya kai harin na yau Litinin a kudancin Waziristan ne da taimakon bayanan sirri da suka samu. Mayaka sun yawaita kai hare-hare a yankin a cikin 'yan watannin nan.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Ministan harkokin cikin gida na Najeriya ya ce aikin sabon cibiyar gyaran halin ɗauraru na zamani da gwamnatin tarayya ke ginawa a Kano zai kammala a bana, sai dai masu sharhi kan lamura na jan hankali akan makoma da kuma yadda jami'ai za su kula da cibiyar. Daga Kano ga rahoton da wakilin Mahmud Ibrahim Kori haɗa mana.
I am quite impressed with the pace of work, the scope of work, and the quality of work, design and the provision for the inmates.
Alhaji Ra'ub Arabi Shola kenan ministan harkokin cikin gida na Najeriya ke bayyana gamsuwa kan abin da ya gani a sabuwar cibiyar kula da tarbiyya da gyaran hali da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ginawa a kusa da barkin sojoji na Janguza da ke kan titin zuwa Gwarzo yamma da birnin Kano. Alhaji Ahmad Jafaru da ke zaman babban kontrolan hukumar kula da gidajen yari wadda aka sauya suna zuwa hukumar kula da gidajen gyaran hali da tarbiyya ta Najeriya ya yi ƙarin haske kan kalaman ministan.
Akwai wuraren kwana, akwai wurin dafa abinci, akwai wurin koyon sana'a, akwai wurin koyon makaranta da dai sauran irinsu saboda gyara halayen mutane da asibiti inda ma da aidon asibiti din ma tana daukar mutum 50. Akwai masallaci, akwai coci da sauransu duka. So komi da kake so akwai shi anan. Muna fatan kuma kan zuwa wannan cikin shekara din nan za a kaddamar da wannan wurin so da jama'a mu da ke can wadanda muke rike da su a nan Kurmawa za su baro su dawo nan.
Kamar ministan da aka tambaye controller bayani game da kudaden gina wannan katafariyar cibiya da za ta kunshi ɗaurarru guda 3000 sai ya ce
ba zan iya zaunawa a tsaya nan ba in gaya maka ko kudi da zai amma kudi ne ba kudan kudi ne aka kashe.
Najeriya dai na cikin jerin kasashen duniya da suka rattaba hannu akan sabon daftarin inganta gidajen kula da ɗaurarru gyaran hali da tarbiyya a shekarun baya wanda ya tanadin sauye fasalin kula da ɗaurarru a duniya. Kwamradi Hashu Aibu Ungogo memba ne a tsohon kwamitin gwamnatin Najeriya na dakile ya ɗuwar ƙanana da manyan makamai.
Dan Adam ya cancanci a bar a killace shi cikin martaba, sannan kuma ba wai buri dan Adam dan ya kasance mai laifi a rayuwarsa ba, a mai da shi shikenan saboda an killace shi an sa shi a prison shikenan kuma rayuwarsa ta ƙare a banza. Haka ya kamata a canja masa rayuwa ta zama tana da amfani ga al'umma, ta zama tana da amfani ga kansa.
Akan makomar sabuwar cibiyar gyaran halin ta Kano kuwa, kamar Ungogo ya ce
farko ma su samu cikakken horarwa su jami'an da suke aiki karkashin wannan ma'aikata. Akwai buƙatar a horar da su domin su tafi da irin tsari na zamani, tsari da duniya take tafiya da shi ne yanda ake kula da waɗanda suke cikin guraren nan na canja halayya. Ba tsari bane irin na da za a ce prisoner a Dakar a bashi abinci mara kyau ai kaza 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 da yake na sanan. Na biyu, wajibin gwamnati ne ta samu kuɗin da za a kula da guraren nan. Samar da kuɗaɗe shine zai tabbatar da cewa za a iya inganta gurin. Muddin gwamnati bata shirya akan wannan abun ba, to za a iya kuma gidan jiya.
Tunda ministan cikin gidan na Najeriya ya ce gwamnatin tarayya na tsare-tsaren samar da irin wannan cibiya a shiyoyi 6 na faɗin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton, kungiyar Fulani makiyaya ta miyatta Allah a Najeriya ta koka tare da nuna damuwa akan zargin kisan gillar da ta ce jami'an tsaron 'yan banga na yi wa mutanenta babu gaira babu dalili a jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar Najeriya. amma jami'an tsaron 'yan bangar sun musanta lamarin. Sai dai tuni gwamnatin jihar ta ce za ta gudanar da cikakken bincike. Daga Neja ga rahoton da wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
Kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a Najeriya ta nuna damuwa matuka akan kisan gillar da ta ce jami'an tsaron 'yan banga na yi ma mutananta a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Kungiyar ta Miyetti Allah dai ta ce yanzu haka kimanin Fulani 21 ne aka yi ma kisan gillar, tare ma da kona gawarwakin wasu daga cikinsu a yankin tashar Hajiya da ke karamar hukumar Labun. Alhaji Husaini Bosu shine mataimakin shugaban kungiyar Miyetti Allah a Najeriya.
Muna da tsoron kore daga su, sun ga Fulani a mota su sauke su kaje. Fulani zaunannu wanda yake ba barayi bane, an kona musu gidaje kamar Ardudan Buba da Mai Jalu, an kona musu gidaje cikin tashar Hajiya. Yasa muke kira ga mai girma gwamna yayi duk mai yiwa ya dakatar da wannan kaje-kajen da mutanen nan ke yi.
Na'am, kaman adadin Fulani ne kuka san an kashe muku yanzu haka a nan Niger din?
A jiya muna da mutum 21 wanda mu yazo gare mu, to kuma mun ji ba a tsayar da abun ba.
Malam Muhammadu Dabo na ɗaya daga cikin waɗanda ya ce 'yan bangar sun kashe mashi yara guda uku tare ma da kona gawarwakin su.
Yara na uku aka kashe.
Kuma nan gida aka zo aka same su?
Wallahi Alhaji, ni na rasa wurin sa kai na magana mota nake in samu in kai wurin kwaja din nan.
Kace an kashe mutum ya kai 20?
Ya kai 20.
Masu kisan da kayan banga suke?
Da kayan banga ne. Eh, suka gayya to suka yo gayya suka zo suka ta kashe mutane. Wasu su ce 20, wasu su ce har ma sun yi 30. Suka je hawa an su ɗin rami, sun kashe su suka je hawa su ci rami da ga gidansu.
To kai na hukun da aka kashe ya na kai da su?
Nan kona su aka yi.
A lokacin da na kira mai tsawatarwa a cikin jami'an tsaron 'yan bangar a jihar Niger, Muhammadu Gwani ya ce lamarin ba gaskiya ba ne.
Wannan magana ba haka ba, don mu ba mahaukaci ba, mun kan zaune ne wurin ne, kuma mun ba su bin doka ne, kuma ba mun ɗauka doka hannunmu ba, ba tare da doka ba, ƙarya ne wannan magana.
Na'am, amma kaman tashar Hajiya da sauransu duk ba ku ji abubuwan da ake faɗi cewa kuna farma Fulanin nan duk ba gaskiya ba ne?
A wannan ba gaskiya ba ne.
Ƙoƙarin jin ta bakin rundun ƴan sandan jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana gudanar da bincike akan lamarin. In ji sakataren gwamnatin jihar Niger kuma shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro da gwamnatin jihar ta kafa, Alhaji Ahmad Ibrahim Matani.
To yanzu a gwamnatance ba zan iya ba da ainihin me ya gudana ba sai an yi bincike.
A yanzu dai rahotanni na nuna cewa tuni ɗaruruwan Fulanin suka fara tsere daga jihar Niger zuwa wasu jihohi a sakamakon wannan tashin hankali da suka shiga. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Idan har masu sauraro kuna biye da shirin namu sau da kafa, a cikin shirin mu da ya gabata mun kwaso gangara inda muke duba wasu daga cikin illoli da koma baya da annobar coronavirus ta haddasar a bangaren ilimi a jamhuriyar Niger. Yau ma za mu daura a kan yadda wasu masu ruwa da tsaki ke bayyana damuwarsu da kuma mika kokon baransu ga mahukunta.
La'akari da bukatar baiwa yara damar ci gaba da karatu ya sa gwamnatin Niger yanke shawarar sake bude makarantu a ranar 4 ga watan Janairun 2021 tare da gindaye wasu sharuɗa masu nasaba da matakan kare ɗalibai da malamai daga wannan annoba. Malam Ashana Hima na daga cikin daraktoci a ofishin ministan ilimi a matakin firamare.
Dangance da wannan annoba ta corona, matakan da aka ɗauka su ne dai da wannan abubuwan kariya iri-iri wanda suke na neman kare yara da malaman makaranta musamman ma abu wanke hannuwa da sawa wannan abu ya hanci danka abu da baki da kuma ba da bayani duk lokacin da an kaji an